وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, a yau muna takwas ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441, a watan Turawa muna uku ga watan uku shekara ta 2020. Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal don ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. wancan satin mun kwana ne a ƙarshen hadisukan, ko wani satin za mu tashi a kan babi na 247, babu ma ya amalu rajulu fi baitihi, babin da zai yi jawabin irin ayyukan da mutum ke yi a cikin gidansa, ko ayyukan da mutum zai aikata a cikin gidanshi. Ina ga shi ne darasi na 80, hadisi na 538 shi ne abin da za mu tashi a kan shi. babu littafi a hannuna, ban san shafin da za mu tashi ba, haka Allah ya mana dace. Imam al-Bukhari ya ce, hadathana Abdullah ibn Raja wa Hafs ibn Umar qala. Imam al-Bukhari yana riwaya hadisin ta hannun malamai guda biyu, Abdullah ibn Raja da kuma Hafs ibn Umar qala, duk biyun suka ce hadathana Shu'bah, su duka biyun suna karatu ne a hannun Shu'ba. An al-Hakam, an Ibrahim, an al-Aswad qala, al-Aswad yake cewa sa'altu Aisha radiyallahu anha, na tambayina na Aisha Allah ya kara yarda da ita, ma kana yasna'u an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ahlihi, menene abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake aikatawa a cikin iyalansa, idan ya kare zama na cikin abokai, zaman masallaci, in ya dawo cikin gida a cikin iyalai, wace irin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake? faqalat, sanan Aisha tace, kana yakunu, ya kasance, yana kasancewa, ma'ana dabi'arsa shine in ya shigo gida yana kasancewa, fi mihnati ahlihi, a cikin ayyukan iyalansa, in ya zo gida duka ayyukan da iyalansa yake yi suke yi, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tsarma hannu a cikin su. zamu ga bayan bayanin mihnatu ahlihi, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idha hadarat as-salat, yana cikin wannan aikin sai ta ce fa idza hadaratis salatu, idan lokacin sallah ya karato, lokacin sallah yayi, kharaja, kawai sai ya fice, in ya shigo gida dukkan ayyukan gida da shi za a yi, amma lokacin sallah yana yi ko me yake, kuma a ko ina aiki, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai fitar da wannan aikin sai ya fita zuwa ga masallaci, inda take ta fa idza hadaratis salatu kharaja, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita. Daga kaga shi wannan hadisin a dunkule, tambaya ɗaya ce, kuma ansa ɗaya na Aisha ta bada, me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a gidansa? Wannan ilimin sahabbai ba lalle bane ya kai a biyo mutum har cikin gida a ga wace irin rayuwa yake. Da haka dole sai da tambaya, to me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin ku? Buƙatar shi ne a gane aikin da yake aikin koyo da shi. Ita kuma na Aisha sai ta ce fi mihnati ahlihi, yana kasancewa a cikin ayyukan iyalan shi. Amma fa kowane irin aiki yake, in lokacin sallah yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bari wannan aikin sai kuma zuwa ga iyalan shi. Hadisan da za su biyo bayan wannan a cikin littafin da muke karanta za su gaya mana wani irin ayyuka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi. amma akwai abun fiddawa a cikin hadisin, wannan malamai sun tattauna a ciki, kamar Al-Mubarak Furi wanda ya sharhin Sunan Tirmidhi a Tuhfatul Ahwazi, sai yake cewa al-mihna, kalmar da take cewa kana fi mihnati ahlihi, sai yake cewa bi fathil mim wa kasriha wa sukunil ha'i fihima, ana karantawa ko dai awa mimun kasra ko awa mimun fatha, in a ce mihinati ahlihi ko a ce mahnati ahlihi, ko a karanta da fataha ko a karanta da kasra da ko me ka karanta amma haun zaka yi mata dauri shine menene wasukunul ha'i fihima dukkan riwayar guda biyu ko lugar guda biyu minna da mahna dukkanin su ana karantawa amma haun zaka zo a daure wa kad fassaraha fil hadith bil khidma an samu hadisin da ake cewa to menene mihnatu ahlihi sai hadisi yake ta aifi khidmati ahlihi yana cikin hidimar iyalansa in ya koma gida to hidimar iyali yake sai yake cewa wannan hidimar ta iyali bayanin sai yake cewa hiya min tafsiri adam ibn abi iyash sheikh al-musannif mubarak kuri yake cewa wannan fassarawa khidmatu ahlihi fassara wani malamin hadisi ce adam ibn abi iyash shi kuma shine malamin Abu Dawud ko kuma malamin Tirmidhi wanda a gurin sa yake kenan ta mubarakuri lazafin sa yake masharhi wal hadisu sai ce amma shi hadisu fihi targhibu fit tawadu'i an a cikin hadisin akwai kwadaitarwa mutum ya zamanto mai tawaru mai kaskantar da kai tunda an ce manzon Allah ya koma gida kuma koto kam yana cikin ayyukan iyalin shi to mutum a tadda yana taya matansa aiki a gida akwai tawaru ka da daga office da babbar rigar ka kasha aiki kai kuma ka bakatar da matar ka aiki yayi kace kace ga yaro ga kaza ga kaza ko kuma rigar ka ta gyara ne ka dauki dariya ka ci gaba da abin nan can kadai kin eh kai da cewa na karabar hukuma ko gwamnati aka baka tadda ka kanawa matar ka can kadai a cikin gida dan Allah wani irin saukin hali za a samu a cikin wannan sai ce to akwai tawaru sosai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fihi targhib fi tawadhu'i wa tarki takabbur a cikin hadisin akwai nuni da barin girman kai manzon Allah bai da girman kai tunda aka ayyukan da matan sa suke a cikin gida shi ma in yazo zai sa hannu a yi wannan aikin da shi akwai karancin girman kai a cikin al'amari din wa khidmatir rajul ahlihi akwai kuma bayanin mutum ya wa iyalansa girma da haka babu laifi babu gajiyawa ba mijin hajiya bace mutum ya wa matarsa aiki a cikin gida babu laifi ɗan wandunan yara da zannuwansu a wanki dan tankade a tayata dan ijin wuta haka a rika tuttura musu ko ruwa yayi zafi kan tana wani aiki maimako ayi ka za ta sau ko hidura a cikin fular ka meda ka daure ka kai ka aje kai ka abin duk da bai kai ya kawo ba amma me akwai sanyar yare a cikin shi ana da buƙatar a dauko ka za dauko ka wani ka za a ciki wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin yadin sa yana gwada mana kuma karanci ko rashin girman kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sindi shi kuma imam sindi ya wa ima ya samu sahihul bukhari to shi kuma a cikin sa hashiya din irin gefe gefen nan da kasan sai yake dan ta'aliki a cikin sa shi ake kiran sa hashiya to shi ma da yazo sai ya ce ita wannan kalmar mihna din bi kasril mimi ana karantawa ne da yawa mimun kasara kamar da muka wuce aksara min fathiha sama da yadda ake mata fataha galibin malamai suna cewa mihna maimakon me mahna wasu kunul ha'i amma hi ma yace dukkanin su ko fatahar ko kasara ana wa ha'un dauri ne ai khidmatihim ina yana cikin hidimar iyalan shi shi ma sai fita fikihun da ya daidai da na alwara kuri sai yake ta fa fihi anna khidmatad dari wa ahliha lalle hidimar gida da masu gidan sunnatu ibadillahi salihina sunnar bayi ce na kwarai a same ka kana aikin cikin gidanka ƴan share-share da ƴan goge-goge da ƴan tsince-tsince da ƴan wanke-wanke in an samu yace to wannan aiki ne na bayin Allah na kwarai bayin Allah kwarai na kwarai su suke taya matan su aiki a cikin gidajen su ina yake ta sunnatu ibadillahi salihin ashe to sindi ala sahih al-bukhari wani malamin da ibnu baqal yana cikin shi ma da fitawa sahih al-bukhari tarjama ko kuma sharhi ya riga ibnu hajar yiwa sahih al-bukhari ta bana sharhi ibnu hajar hi ne Allah ya sa wa nasa al-barka ya fi shahara a duniya a bayan ibnu hajar an yi amma dai malamai sun yi ittifaki ba wanda zai wa sahih al-bukhari aikin da ibnu hajar al-asqalani ya yi masa yasa suke kiran sa ma la hijrata ba'da al-fath ba wata hijira da za a yi bayan fatahul makka ma'ana kenan bayan mai fatahul bari yayi wa sahih al-bukhari aiki ba wani aiki da zai da Ibn Hajar wani lokaci kana karanta rashin sadaqin hijran sai ya dauko yake ta Ibn Battal ya ce daidai gun da zai sharhi to idan Ibn Battal ya faɗi maganar da lalle haka take ba yadda za a daga mishi kuma ba za a ƙara sama da abin da ya ƙara ba kai dauko ta zai yi sa copy and paste to shi ma dakuwa zai kawai sa a gurin sai a wuce ba ya buƙatar ya sha wahala Ibn Battal sai yake cewa annal a'immata yace lalle shugabanni sune a'imma anan wal ulama da malamai yatawallawna khidmata umurihim bi anfusihim suna jibintar hidiman al'amarinsu da kawunansu wannan haka duniya take haka tarbiyar gidan musulunci take shugabanni da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran mabiyan shi sauran al'amuran cikin gidansu su suke yi da kansu haka kuma siffan da sandar malaman Allah take na kwarai hidimar gidajensu su suke yi da kansu wa anna zalika min fi'il salihin yace kuma jibintar ayyukan gida wannan aiki ne na bayin Allah da kwarai wannan yace sunnatu ibadillahi salihin wannan kuma yace min fi'il salihin aiki ne na bayin na kwarai Allah ka sa mu cike shi to yanzu me zamu ce ne daidai waɗannan maganganun malama ya kamata kenan kowa ya zama dole kowa sai ya shiga cikin hidimar aikin iyalan shi na aka yake kamata ya zama wajibi kenan ko sunna ce mai karfi ko a tambayi mata na bayan Allah na kwarai na to a tambayi mata sunna ce ko wajibi ne na ta wani malami saboda kamu tafi duka a layi daya sai na dauko maganar Imam al-Muhallab shi kuma sai yake cewa hada min fi'ilihi alayhi salam wannan aikin sa ne mai tsira da aminci yana kasancewa a cikin hidimar iyalin shi ala sabilit tawadu'i yace abusa tafarki na tawaru wannan tawaru ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa li ummatihi zalik amma hakan ba dole bane akan al'ummar shi shi dai yana da saukin hali bai da girman kai ba shi da jiji da kai wannan ya maida wa kansa sunna amma ba za a ce ba kuma dole kowa a cikin mabiyansa sai ya kasance kamar haka kowa sai yawa matansa aiki a gida wannan ba dole bane fa min sunna sai ta amana daga cikin sunna kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yamtahina al-insanu nafsahu fi baytihi mutun yawa kansa da kansa hidima a cikin gidansa fi ma yahtaju ilayhi cikin bukatun gidansa min amri dunyahu wa ma yu'inuhu ala dinihi cikin al'amuran duniyar shi da abinda zai taimake shi akan al'amarin addinin shi haka Imam al-Muhallab ya faɗa idan mutun ana so ya kasance a hidimar gidansa hidimar da za ta taimake shi ya taimaki duniyarsa ya gyara duniyarsa kuma ya taimake shi akan al'amari addinin shi walaysa tarafu malan yace jin dadi luxury ida tarafu fi hadha a cikin al'amuran cikin gida bi mahmudin ba abun so bane ba a so mutum a cikin ayyukan gida komai a ce he barori sun mu to yanzu lalacewar da ta kai wani lokacin hatta ɗakin mai gida yar aiki ko dan aiki shi zai shiga ya gudu ya gyara wannan yake cewa to jin dadi da nuna isa anan ba abin yabawa bane ya kamata a ce lalle lalle a cikin gida akwai ayyukan da kai da matarka za ku wani ba zai muku a cikin gidan ba jin dadi isa ya ce to al'amarin tarafuhi fi hada yace wannan ba ma abale sabi muhammudin ba abin yabo bane ba burgewa a ciki a ce ban dakin ka wani kato ne zai shiga ya goge ya gyara ko wata kaduwa ce za ta higa ta goge ta gyara akwai matsala ya kamata a kalla a ce da dakin ka da iyaka kan gidan ka zuwa ban dakin ka zuwa wani guri da yake da bukatar sirru a ce kai da matan ka ku ne za ku a kanku da kanku hidima a wannan guri wannan shine abin da yafi dacewa amma wanda ya san ko ina naka har zuwa ban dakin ka ai baka da rubutun sirru kuma a gurin shi baka da rubutun martaba baka da rubutun azabin nan mutunci kusan tsirara kake kenan me a gabansa da haka to shine malai yake magana cewa in dai sunna ce ta bayi na kwarai to san samu mutun yake wa kansa da kansa wasu hidimar a cikin gida wala min sabilis salihin ba hanyar mutane bace na kwarai a ce duk ayyukan gida komai sai an maka wa inna ma zalika min siyaril aajim mallan yace wannan yana daga cikin tsarin rayuwar ajamawa su ne aka same su komai sai an musu ka san su ai ajamawa a gurin balarabe idan yace ba ajame to duk wanda ba balarabe ba shine ba ajame asalin wanda suka kawo musu mutun ya dane kafa ya meke komai a masa farisawa ne su ne ajamawan farko a gurin su daga ajamawa irin su ƴan kabilar tatar irin su waye da musulunci yake cin su yana shiga gidkin su to su ne aka gano cewa ana musu hidima a cikin gidaje har da ban daki har da kan gada har da waye su ma laraba sai suka tsara suka yafa kuma yanzu sun fi kowa zarewa da yafawa dan ina ji da balarabe da matan balarabe ina ji inda za a ce tsarki ma a musu da za a musu eh saboda lalacewar ta kai karhe komai sai an musu ina ji yanzu duk matan da aka hana zaman aure sun tafi laraba za su wa aiki da hidima ko eh ta balle aurenta ta lalata aurenta sai ta tafi maka za ta je tawa balarabe goge goge a ban daki da ta da cikin gida da kuma na tawakar da aurenta da ayyanta za ta tafi Allah ya ba su amin yake ta to dai shi ma da yake cewa ba abin yabo bane ba abun burgewa bane a ce duk hidima cikin gida sai an maka wa fihi a cikin hadisin wannan ko makamantan su abinda za a samu anna shuhuda salatal jama'ati min akadi sunani yace halattar sallar jama'a sunna ce da take da matukar karfi tunda na Aisha tace yana cikin ayyukan iyalinsa lokacin sallah yana yi kawai zai dan haka a kowace gaba yake da lokacin sallah manzon Allah zai bar aikin sai ya fice zuwa ga masallaci yasa to sai ya cire fikihin da ba lalle bane hankalin bai je kansa sai ya ce min akadi sunani falam yatakhallaf an zalika alaihi salam manzon Allah bai taba barin sallar jama'a ba illa fi maradihi fati a cikin lafiyar da zai bar duniya wa kana shadidul muhafazati alaiha mai matukar kiyayewa ne akan al'amarin sallah يدل على دوام ذلك من فعله متى أرض له ما يحتاج إلى إصلاحه لئلا يخلد إلى الدعاء والرفاهية أبن ذي نونا من تشيوى دائما ذن الله صلى الله عليه وسلم هر ينزو ينا أيكا تكين جلنش بايا سونا يكركة زوا جندا الرأيوى دلوشين جندا إن الرأيوى كومي زمتو متنيا سنگل سيالالتي كومي سيأمشي توانا شيسا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي شكاتي وانا to jin dadi komai ya maka sai wannan malami yake cewa to yana daga cikin sifofin da Allah ya zarga a cikin alqur'ani wanda ba su bace ta masu imani Allah madaukakin sarki yake cewa fadarmi wal mukazzibina ulin na'amati wa mahilhum qariya Allah ya ce kale ni wal mukazzibin da masu ƙaryata ranar alkiyama ulin na'ama ko ulin ni'amati masu jin dadi wanda suke sun sangarta a rayuwa komai dadi komai a musu ba sa shan wahala sai Allah ya ce wa mahilhum qalila a dan saurara musu da saurarawar da ba ta taka karata kariya dan haka to shi mallan a abin da yake fahimta hili rayuwa a ce komai kana da yaro yi zai maka akwai matsala a ciki a same ka wasu ayyukan kana yi wani lokacin dan goge gogen kan teburin ka dan sharar ɗakin ka dan tattara wannan da dan gyara littafanka da takardunka kai kayanka in an gama ka sharo ka tattare wanda za ka kone ka je ka kone wannan ita ce siffar da ake so a cikin masu imani amma komai ka dade kafa ka zauna akan kujera tsaf sai an maka to wannan siffa ce da Allah madaukakin sarki baya masu jin dadi na ni'ima Allah ce a dan saurara musu akwai lokacin da zai musu kamu Allah ya tsare ni sai Ibnu Baqal ya sake fidda mana wannan fiqhun yana so dai mu shirye sai mu koma kan hadisin mu yi bayani menene mihnatu ahlihi da aka samu a ciki yace Ibnu Baqal sai fidda wannan fiqhun yake cewa ai Aisha ta ce radiyallahu anha yana cikin hidimar iyalin sa idan sallah ta kama ko to kam sai manzon Allah ya fice zuwa gurin sallah sai yake cewa lamma lam yakun yuzkaru fi hadha alhadith tunda ba an bata mana cikin wannan hadisin ba أنه أضحى عن نفسه هيئة مهنته يا كوار وكانت صفر يد أيك دل على أن المرأة له أن يصلي مشمرا وانا ينون تيوايا حالتك نم تنجي يصلى ينامي أنزبوك ينامي أمر لو سنة متنزي إيا صلى أتكي أضي أيك أتكي نفسه إن شاء الله شاء الله دي أمو جاغو جون لو كتانا إيا ينتمري أتكي نفسه to sai nan Aisha ta ce yana cikin aikin idan sallah ta kama sai ya fito idan yake nuna kai mutai wannan tumurin kenan a iya fita aje a yi sallah idan kan kade kake taya matarka ba ma baki jikin ka ya fitu da gari aiko to inda Allah ka lokacin sallah ana yi ba a ce baka tsaya ka yi goge ka gyara ka fito haka da garin ka fitu sai hin abin to akara muka la aka yi jikin ka duk gari ka ce wallahi madam na taya tankade kenan ba wani abu sai ke cewa to ya halasta kenan mutum yayi sallah mushmiran wa kaifa kana min halatihi da kuma duk yadda yake cikin yanayinsa akwai wani hali kake a fito sallah li'annahu innama yukrahu lahu tashmira wa katfi sha'ri wa thiyabi idha kana yuqsadu bidhalika as-salah inda ba a so a yi kunzugu a daure ko a tattara gashi haka a daure irin yadda larawa suke suna da gashi da yawa to a tattara shi a daure guri daya ko a tattare sifafi a kudindine duka makaruhi ne a sunna ba a so mutum yayi sallah haka a samu guri da za a tattare a daure ba a so to amma idan yanayin aikin gida ya sa an tattare wani guri an daure to wannan tunda ba dan sallah aka daure ba sai malai ke cewa ya halatta a taho ayi sallah a haka din wallahu ta'ala a'lam wa kadhalika qala malik yace irin wannan maganar ita malik ibn anas ya faɗa mai mazhabar malikiya ko innahu la ba'sa an yaquma ila salati babu ne fi mutun ya tashi zuwa ga sallah ala hayati julusihi wa bidlatihi a bisa halin da yake zaune ko yanayin yadda yake zaune cikin tafafin shi in dai ba sallah aka tashi yi ba a wani hali da kake zaune lokacin sallah in ka tashi ka je sallah a wannan halin a lokacin ba maganar karahiya sai mu koma cikin hadisi waɗannan irin ayyuka ne da wanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gidansa an ce kana fi mihina ta alihi ko to hadisan da Imam al-Bukhari ya kawo da kansu za su fassara mana irin ayyukan da manzon Allah ke yi a cikin gidan shi yace haddathana Musa qala haddathana Mahdi ibn Maimun an Hisham an Urwa an Abihi Urwa bin Zubair kenan ko Zubair bin al-Awwam qala sai yake ta sa'altu Aisha na tambaye Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya amalu fi baitihi me abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin gidansa qala sunan aisha ta ce yakhsifu na'alahu yana saka takalmin shi takalmi da ake irin nada ba fata ake samu ba a himfada ko kirgi a yanko fata ta dan karamin akuya haka musamman wanda aka yi bare shi to fata za ka tana da laushi ba cin kafa to irin ta ake je mai irin tabadu kai to in yanko daidai wanda za ta yi takatana ko a tubka ta ko a mata wannan lauye-lauyen da ake da kansa manzon Allah ke hudawa ya daure huda nan ya daure sai da zai bada tsarin katana sai yace da kansa manzon Allah ke wani a cikin gidansa yakhsifuna alahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajul fi baitihi yana kuma yin duk abin da mutum ke yi a gidansa har yanzu a dunkule ki da ta dai fada yakhsifuna alahu yana saka takalmin shi ko yana gyara takalmin shi sannan ita sake ta duk abin da mutum ke yi a gidansa yana yi sai hadisi na gaba ya kara da wani يأتي حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ممن الله كي أجده قالت ما يصنع أحدكم في بيته إذن أبن دائمك كي أجده يصف النعل ينا ساكة كلمي ويرقع الثوب ينا قممي face tufafin shi arqau ine facewa wayakhifu kuma yana dinkewa inda kai faci ta huje kana da bukatar sai an samu wani tsumman daga waje to manzon Allah zai dauko tsumman ya dora a daidai wannan gurin hudar ya hada ya dinke ba hina yake kira faci ba to manzon Allah da kansa yake zama ya face riga a gida ta fako ta iyalansa ko ta yaran gidansa duk manzon Allah na yi da kai shi inda kuma tsagewa ta take da bukatar a dinke da kansa zai karfi gare da allura ya sa ya dinke a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu to yanzu da Allah aka samu babban gwamna ya zauna a gida yana wa riga mafi ya labari zai kasance ko rigarsa ta tsage a ce ya dawo zai dinke ina ji an zage shi kowa wannan masifar makogare shi ta sace fata yage zai dinki baran kana abin da ake fada yawanci ba a bar su su maimaita dinki sai an samu mai nace in suka sa to ta gama kenan sai dai a sake kawo wata sabuwa a sake sa ita wannan an wuce ayanta akwai faduwa a ce ana maimaita rika a haka ake tala ban tabbatar ba ko haka ne ko ba haka bane da yawa an ce ba a ba su maimaita rika masu kula da dunkunan su da shigar da za su yi ma'aikata ne ba su zaman kansu to shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yan aikin na protocol duka a bukatar shi tsarin wannan zamantakewar da abinda za a tsara da shigar da za a yi shi yake wani lokacin da sahabban sa suna ba shi shawara yanayin bakin da za a yi za su gaya masa sai a ce to yi shiga iri kaza to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan shiga din ina ji a baya mun wuce Umar dan Khattab ya gaya masa manyan baki suna zuwa gurin ka kana tarbar su ga wasu riguna an kawo ana tallar su har a kofar masallaci manzon Allah ka tsaya mana sai manzon Allah ya ce irin waɗannan rigunan ai wanda ba su rabo a lahira su suke sayar da su sa da aka ci riki sai tsaya eh masu kasuwa suka ga hiru hiru ciniki ba a yi suka dunkulo su da suka bada kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wanda ya raba ya sake raba Umar da yake ba ni cewa ya tsaya ya sawa baki ko sai ce manzon Allah ka ce marasa rabo a lahira su suke fara ta babu kuma ka bani guda daya sai ta ban baka badan ka sa walakin li tabi'aha aw taksuha ghayrak ko ka saida kai amfani da kudin ko kuma wannan ka wanda ba musulmi ba ka iya bashi kyauta hina dalilin da yasa na baka kuma dan Khattabi dan uwansa bai musulunta a Makka ba sai ya tura masa da kafceciyar riga ta manyan mutane ta baki saboda yanayin abin da aka saka musulunci ya hana namiji amfani da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai saba din Allah ya sa mu dace ba wai tsadarta bace ko darajarta sai ta sa yanayin abin da aka saka ba kowanne bane namiji yake sawa ko kuma yanayin kalar tufafin ba kowanne bane namiji yake sawa amma rigarsa da yake amfani da ita an gaje ta kuma akwai da yawa waɗansu mutane ma kyautar su da ita ina ji kamar akwai mawaki da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bai cikan waka sai ya dauki rigar ya bashi kyauta ana nan Muawiya dan Abu Sufyan yana mulki sai ya ce ni ko ina mawakin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa masa kyautar riga sai aka ce yana guri kaza ya rasu amma sai magadan sai ya ce a tattara mun magadan sai ce wannan rigar da manzon Allah yawa baban ku kyauta nawa za a yi cinikin ta a saida ya sai ta kudin da ba a taba sayin riga a duniya ba aka yi sai kudin ya take ya bada to duk wani taro da za a yi in yana ji za a mai farjini ko za a mai buɗar ido sai dora wannan rigar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaba wanda zai buɗe masa ido babu wanda zai bashi tsoro kaga to su haka suke sayan farjini haka suke fitowa da farjini suna komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace da haka a cikin wannan hadisin mun samu abubuwa guda nawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi abubuwa guda uku ko yakhsifu an'ala wa yarqa'u at-tauba wa yakhifu yana fashi yana dinki yana saka takalmi ko yana gyara takalmi hadathana abdullahi qala hadathani muawiya ibnu salih an yahya ibn sa'id an urwa qila li aisha aka ce da nana aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita ma za kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'malu fi baitihi me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin gidan shi kana ta take cewa kana basharan min al bashari mutum ne shi ma cikin mutane dan haka duk abinda mutum ke yi a gida manzon Allah nayi kana basharan min al bashari gida abinda take ne tace kai a takarice yafli thawbahu manzon Allah na bincika rigar shi kalmar fala duk abinda malamai suke yi ana ce in aka ce fala sha'ara aw fala thawba wa nahawuhuma sai ne aka ce bahathun amma qad yakunu fihi binciken abinda a iya samu a jikin riga ko a jikin gashi ina ake kiran kalmar fala yafli ina bahathan amma qad yakunu fihi min ummal kwarkwata ce wa nahawihi da abinda ke kama da kwarkwata ina in ka ajje riga kana buda ta kana neman kwarkwata ko wani kwaro ko wani cinnaka da shiga ko wannan abin a gurin balarabe hin ake karanta fala ya kuma to wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake dauko tufafin da yake gidansa yana bincikawa yana budawa ko an yi rahin sa a kwarkwata ko wani kwaro ya shiga manzon Allah sai ya bincika a fitaci a cikin wani tufafin da kansa yake a cikin gidan shi ko kuma a bincika a duba a ina ne aka samu baraka ko ya ga sai manzon Allah ya binne ya dage ba ya tsaya ba ya ga yagar ta fito fili da kansa zai dauko kayan ya tattara sai rika budawa ya juya nan ya daga nan ya leka nan in ya ga tsaga a jiki da kansa zai sa ya dinke ba sai an ce masa ba ya yage ko ana da bukatar a dinke shi ne karmar fala sai ta ce ya kuli sauko yana bincike kayansa wa yahlubu shatahu idan akuya ta aihu ana tatsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake tatse shanun gidansa ko akuyar gidansa in za a yi tatsa a shanun ku da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake matatsa bude mana kofa قال الشيخ الألباني إمام الألباني يتي صحيح حديثي لي إن قلتتي أي قال الشيخ الألباني إمام الألباني يفعل حديث صحيح حديثي لي إن قلتتي جكا ننتظر جكا نبقى وشينا أيوكا من ذن الله صلى الله عليه وسلم عشكي جنسو دقا بعد إنسو إن قلتتولي داكا جكا نوانا أيكي من ذن الله نائي جدلش ينا تنكي ينا فاتي ينا تاتر أقويا yana gyaran takalmi yana bincikawa inda kwaro ko karaka ko wata yaga ya binne kuma ta dunkule tace duk abinda mutum ke yi a cikin gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi a cikin gidan shi Allah ba mu ikon dace Allah ba mu ikon gyarawa kuma mun fidda fiqhun da malamai suka faɗa ana yin wannan ayyukan ne dan a cire mutum girman kai da ji da kai kuma ba siffa bace ta mutanen kwarai salihan bai su ce komai sai an musu a gida akwai abinda suke yi da kawunan su Allah ta miƙe mu Allah ba mu yi fanki rawa babun maul bukhari ce wani babi idza ahabba ar-rajulu akahu idan musulmi ya so dan uwan shi ya kaunace shi a zuciyar shi falyu'limhu to ya sanar da shi in ka ji kana son mutun kana kaunarsa to ka sanar da shi hadathana musaddad qala hadathani yahya ibn sa'id an thawr qala hadathani habib ibn ubaydillah ko ibn ubayd عن المقدام ابن معدي كريم وكان قد أدركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أحب أحدكم أخاه إذا تينك ياك أو نشتن وينش فليعلمه أنه أحبه تويتند شيفتي وين القولات in ka ji Allah ya sa ma kaunar wani a zuciyarka kana son shi dan wani abu da yake na cikin addini na addinin musulunci ka ga mutum kace wallahi wani ina kaunarka saboda Allah ko baka bukatar karanti wani ina kaunarka dan Allah ko ina kaunarka saboda Allah fali ulimu to ya sanar da shi shi ma da mu ji menene dalilin da ya sa malamai suka ce a sanar da mutum idan kana son sa dan addini ko a cikin addinin musulunci Imamul Manawi yake fada cikin littafin sa at-taysir bi sharhi jami' as-saghir at-taysir bi sharhi jami' as-saghir taysir ne dan takaitaccen bayani ne ga sharhi da aka yi a cikin al-jami' as-saghir al-jami' as-saghir ina da Imam Suyuti ya tattara ayan hadisi wanda ba su da tsawo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubunnan hadisi ya tara hadisan da suke farawa da alifun 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 ba'un 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 ta'un 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 sa'un 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 to duk hadisin da ya fara da alif sai ya jere maka su amma wanda ba su tsawo ba duk wanda suka kare da ba'un sai ya jere maka duk wanda suka kare da fa'un sai duka haka ya jera su to yana daga cikin shi ma littafin da ake amfani da shi a wajen takhariji in kana neman hadisi na manzon Allah ka rasa ina aka samu kawai ka kiyaye da me ya fara inna allaha me za ka karasa a gaba inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kawai ka je ka shiga shafin alifun zaka ga inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to zai ga maka duk malamin da ya rawaito zai ce maka bukhari ya rawaito ta hanyar anas wani ya rawaito ta hanyar abu musa wani ya rawaito hadisin ta hanyar abdullahi dan mas'ud duk sahabban da suka rawaito hadisan da wannan lafazin sai ya ga maka shi aikin da ya masa kenan ya kare to shi kuma imamul manawi sai ka ce to ai hadisi aka tara masu dimbin yawa kuma ba lalle bane kowa san abin da hadisan suka kunsa shi kuma sai yazo tattara hadisan shi kuma sai yake musu sharhi da bayanin abin da suka kulla sai ya hada waɗansu kuma a guri wanda suke suna da ma'ana guri da sai ya kulla musu babu sai ya sharhi su to anan sai yazo kan wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya so dan uwan shi to ya sanar da shi sai yake ta amma fa san in ya kasance saboda addini fali ulimu sai yace na daban mu'akkad mustahabbi ne mai ƙarfi ka sanar da shi annahu ay bi annahu yuhibbuhu ya sanar da shi cewa ana son shi meye hikimar da manzon Allah ya ce in kana son mutum ka sanar da shi li'annahu idza akhbarahu bi dhalika domin in ka gaya wa mutum kana kaunar sa dan Allah istamala qalbuhu, to zuciyarsa shi ma za ta karkata zuwa gari. Wanda wata kilda ya dauka ta tsane shi baka kaunarsa bakin ciki kake da shi da hasad. Wani lokaci na tafiya ka rike assalamu alaikum wa alaikum assalam, ka gaskiya wannan wallahi haka kawai naji Allah ya sa mun kaunarka a zuciyata. Wallahi ina kaunarka dan Allah. Allah ya barka za, Allah ya taimaka, Allah ya tsare, Allah ya kiyaye kaza. In kana kaunar mutum ka ga masa, to duk wanda ka tsare ka ga masa cewa kana kaunar shi, to duk kaushin halinsa in Allah ya da sai zuciyarsa ta rinsa na sai ya ji ya sassauta maka. Saboda me? Saboda kana kaunar shi. Wajtalaba wuddahu, to daga wannan zaka karkato da soyayyarsa zuwa gare ka. Fa bi darurati, yace kai wata kin dole ne ma yuhibbuhu, shi ma zai kaunace shi. Daga ran da ka ga wanda kake kauna kana kaunarsa, babu maki daga ran nan sai an samu kauna a tsakanin ku. Fa yahsulul i'tila, to daga nan sai a samu fahimtar juna da kansa da daidaito. Wa yazulul ikhtilaf bainal mu'minin, sai sabani ya kauce a tsakanin musulmi ta hanyar gaya wa mutum idan kana kaunarsa kana kaunar shi. Allah ya sa mu dace. Sai wasu hadisan da suke kari akan wannan. Hadathana Yahya ibn Bashir ibn Bishr قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الرباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال إمام مجاهد يجي وأنا مجاهد يجي مجاهد هو ابن جبر ابن جبر المكي تكاكيو سننسى مجاهد ابن جبر المكي أنا مثلا قبيلة شواء المكي أبو الحجاج أنا مثلا البنية لأبو الحجاج أحد أئمة الأعلام تلتكم من يما لما ينا الدين المسلم أتاريه المسلم إن ذاك قلت قرى زما لما يدى أكي الدنيا كمجاهد إلى تكوز. ولد سنة 21 أنها فيشني أشيكارة تأليد 20 دي هجرة سنطورا صحابي سنة الدنيا ينا تكين تابعي. وانا حديث ماري هيدا صحابي أبن يفاروط أتانيش وروا أن سعد ابن أبي وقاص malaman da sahabbai da ya riwaya a hannunsu akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Jabir bin Abdullah, ya yi riwaya a wajen Jabir dan Abdullah, wa Ibn Umar da Abdullah dan Umar, wa Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Aisha wa Juwayriya wa Ummu Salama wa Khalqun, duk waɗannan ya yi riwaya a hannunsu, maza da matan sahabbai da sauran tabi'a sahabbai da yawa duk ya yi riwaya a hannunsu. Shi kuma daga cikin tabi'ai da yawa sun yi karatu a hannun shi, kamar Ikrima, kamar Atha, kamar Tawus, kamar A'amash, duka sun yi riwaya a hadisa, kuma kuma duk manyan sahabbai ne a tabi'ai ne kuma manya ne a cikin su. Malaman hadisi sun yi ittifaqi akan cewa fika ne, kamar Ibn Ma'in da Abu Zur'at ar-Razi dukkan su sun yarda amintacce ne in ya faɗi hadisi ba a tuhuma shi cikin wannan hadisin nasa. Ya rasu ne a garin Makka a cikin sanata sintain au 30 wa mi'a, shekara ta 100 da 30 ko shekara ta 120. Wa huwa sajid, yana mai sujada, yana cikin sujada, ya durƙusa koshinsa yana sujada. Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi. Allah ya sa mu cika da imani. To hi mujahid yana tafiya, dalilin wannan baiwar da Allah ya mashi da fahimtar addini da gane ilimi. Kada sai ke tara kadarin laqiyani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ni. Kaga hi mujahid menene? Tabi'i ne. Amma yanzu sahabi ne ya haɗu da mu tabi'i. Fa akhadha bi mankibi min wara'i, sai na ji ya taba kafadata daga baya. Sahabi yana taba kafadarwa, yana kaba tabara kabura kafada tabi'i. Qala sai yace ama inni uhibbu, yace tabbas wallahi ni ina kaunarka. Ama inni uhibbu, tabbas wallahi ina kaunarka. Kala sai mujahid ya juya ya ce mashi ahabbaka alladhi ahabbtani law, wannan da ka kaunace ni saboda shi ina addu'a shi ma ya kaunace ka. Yadda ka kaunace ni dan Allah, ina maka addu'ar kai ma Allah ya kaunace ka. Fa qala, sai shi wannan sahabin yace da mujahid, laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba, idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu, in mutun yana kaunar mutun ya sanar da shi. Ba dan manzon Allah ya ce haka ba, annahu ma akhbartuka, yace wallahi da bazan ta ubaka labari ina kaunar ka ba, to amma mun zauna da manzon Allah kuma mu ya gaya wa kai tsaye babu tafinta yace in kana kaunar mutun ka sanar da shi yace wallahi yasa na dafa ka fadar ka tare da cewa kai tabi'i ne kai karami ne a kaina nake gaya maka wallahi ina kaunar ka manzon Allah ne umarce mu in muna san mutun mu gaya maka yasa muke gaya maka kala sai kuma mujahid yace thumma akhadha sai shi wannan sahabin ya shiga ya aridu alayya al-khitba yana kuma bujuro min da al'amarin aure sai so kenan da me da roƙon iri ko yana son sa dan Allah to tunda ya kai kuma a kaunace shi dan Allah in yana da abin da zai bada a ƙara zumunci soyayya ta ƙara sai ya ƙara masa shi ne ke thumma akhadha ya aridu alayya al-khitba sai ya cigaba da bujuro min da neman aure kada sai yake cewa amma inna inda Najeriya sai wallahi akwai budurwa a gidanmu amma inna inda Najeriya amma innaha aura tun kafin yayin sai ce amma fa tana da dan mugun hali aka wasu malaman suka fassara aura ita ce mai ido daya al-awr al-a'war ko shine mai ido daya ko wanda idan sa daya ke da lahani aura namiji a'war namiji aura super much abiyad bayda haka sifofin suke ko aswad sauda ko ahmar hamra sai ce amma innaha aura sai dai tana da dan mugun hali ma'ana sai an yi hakuri wajen zama da ita dan haka kai tsaye yanzu ya mai talla akwai budurwa a gidansu amma ba akwai matsala yanzu zaka go ka shirye a ciki amma dai babban abin da ya kawo shi yana son sa dan Allah kuma ya gaya mai yana son sa dan Allah Allah ya sa mu gace to a cikin hadisan da ya kawo shi malamai suke kafa hujja menene yasa yace idan mutum kana son mutum ka gaya mashi akwai wancan hadisin da muka wuce na farko manzon Allah yace in mutum yana kaunar mutum ya sanar da shi sai kuma hadisin Anas dan Malik yace wata rana muna zaune sai manzon Allah da sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya wuce tare da manzon Allah akwai sahabbai da yawa fa qala rajulun mimma indahu wani mutum da suke fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inni la uhibbu hadha lillahi yace wallahi wannan mutumin ina son sa dan Allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace da shi a alamtahu ka sanar da shi qala la sai yace a wallahi ban taba gaya mashi ba qala sai yace masa qum ilayhi fa alim ka shiga je ka gaya masa cewa kana son sa dan Allah fa qama ilayhi fa alamahu ya miƙe je gurin mutumin sai ya tsaye da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in muna son mutum mu sanar da shi yace wallahi ina son ka dan Allah fa qala sai wannan mutumin yace ahabbaka alladhi ahabbtani lahu wanda ka kaunace shi domin sa ina addu'a shi ma ya kaunace ka Allah kenan Allah ya kaunace ka yanzu kai mutum ka fa amma kai kuma ana maka addu'ar Allah ya kaunace ka thumma qala mai riwaya yace thumma raja'a sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima qala ya bahi labarin ga fa ansar da mutumin ya bada fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahabbta kana tare da wanda kake kawo tunda kana son sa dan Allah to Allah madaukakin sarki zai kaunace ka tunda ai bai ka soyayyar Allah ce to sai manzo Allah yake gaya masa anta ma'a man ahabbta ba wani mutum ake magana ba dan Allah ka kaunace shi to kana tare da Allah madaukakin sarki walaka mahtasabta kuma ladan da kake nema na soyayya dan Allah Allah zai baka wannan lada din Allah ya sa mu dace hadisi kusan na karshe da zamu tashi a kansa kire yake cewa haddathana Musa qala haddathana Mubarak qala haddathana Thabit an Anas qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce mata habar rajulani waɗansu mutane guda biyu ba za su taɓa soyayya ba su kaunaci junansu ba illa kana afdaluhuma fafe ce mafificin daraja a cikinsu ashadduhuma hubban li sahibihi shine wanda yafi tsananin kaunar abokin hulɗarsa wannan shine yafi falala a wajen Allah madaukakin sarki duk inda ka samu mutane guda biyu suna amintaka suna soyayya wanda yafi nuna soyayya ga ɗayan yafi san shi yafi kyautata masa wannan shi Allah madaukakin sarki yafi so kuma shine mafi falala a cikin su Allah ya sa mu dace kaga wannan hadisin har yanzu yana faɗaitar da kai idan kana da amini kana da aboki kuna mutunci kuna dasawa to karka yadda yafi ka mutunci da kyautatawa kada ka yadda ya fi ka hidima kada ya yadda ya fi ka kauna duk abin da ya ma na kauna to yi kokari kai sama da nasa to inda za ka kuma babu randa alkhairi zai kare a cikin al'umar musulmi kana san mutun a ba kana riganggeniya wajen kyautata mahi da faranta mashi da kuma san sa har cikin zuciyarka inda da zamu zamanto kamar haka ina ji babu randa adiniri zai kare a cikin al'umar musulmi kare zamanto kuma muna yi ne dan me zama amfana da mutane ine galibin tsinda soyayya ta koma in kaga an abucuwa na ana kaunar zama da shi in ba wanda Allah ya ce maka da tarbiyar addini ba kawai an gina ta ne akan wata maslaha me za a samu Allah ya samu dace abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mu da dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين عندي sake kuma ko wadancan tambayoyin da har yanzu ban ma sake dauko su ba dan kai Allah ya sa mu su sun rubuta to in ba sake rubuta ba dai wallahi sai ya sake fada su to assalamu alaikum malam mace ce tana da ciki ramadan yazo ta sha azumi guda takwas yanzu ta haihu amma dan yan goyo gare ta kuma gashi wani azumin ya kusa bata rama ba ya za ta yi kenan in ta samu dama ta rama in bata samu ba ramadan yazo ta sake safawa ta wuce ta yi wanda za ta yi ta sha wanda za ta sha illa ruwa ta kama ko idan ramadan ya wuce sai ta hada da nabara da nabana duka sai ta rama shikenan idan tana da dalili da yasa ta jinkirta ba ta da matsala in babu dalili sai ta hada da istighfar assalamu alaikum mallan dan Allah ayi jan hankali da gargadi gare mu mutane akan abubuwa kamar haka arziki mulki jahilci arziki Allah yake badawa mulki na Allah ne jahilci ba abun kauna bane mutane su yi kokari su nemi ilimi Allah samu da assalamu alaikum mallan ina tambaya game da abin da ya shafi teaching practice to wanda sababa mutun ya kamata ya rika domin samun A a Islamic Studies da mun sami A a Islamic Studies Allah ya mai da mallan gida lafiya amin kuma na'am babban abin da ake la'akari da shi a teaching practice shine abubuwa ne guda biyu shine lalle abin da zaka karantar da dalibai ka tabbatar ka san shi to kaji ayan daliban suna faɗa mastery of subject matter go abinda zaka karantar ka tabbatar ka san shi kuma abu na biyu shine ka tabbatar ka san yadda zaka karantar da dalibai hanyoyin da zaka bi methodology go kuma sannan duk abinda za su tallafa maka ka karantar da dalibai wannan course din da kake daukan su ko topic din da kake daukan su to ka tabbatar ka tanade su kuma kai amfani da su a daidai lokacin da ya dace ko kuma duk abin da zaka yi ka yi shi cikin takaitaccen lokaci kuma komai a rubuta bisa amana dan shiga karfe 8 da minti 40 ka tabbatar 8:40 ne zaka shiga kai kuwan zan yi ka zaka tabbatar shi zaka yi na biyu shi zaka yi abinda ka rubuta a cikin lesson plan ɗinka ka tabbatar yana kwakwalwarka duk wani step 1 step 2 step 3 step 4 duka kan ke wannan zan bahi minti 5 wannan zan bahi minti 6 wannan minti 4 wannan minti 3 introduction kaza conclusion kaza ya zamanto da abin da ka haddace da tsarin da zaka yi amfani da shi da instructional materials da step da ka fada lokaci yana cika kana karewa abinda za a rage minti 2 ko 3 na dan tambayoyi da dan abubuwan da ba za a rasa ba dan wasa da dariya su zaka rage duk kuma lesson idan zaka shiga na duniya haka ake so kai sai ka kimtsa musu ake shigar sa in zaka shiga sau 100 he ka kimtsa sau 100 in zaka shiga sau 1000 he ka kimtsa sau 1000 ba Islamic studies ba duk abin da zaka karanta in ka masa irin wannan hirin da maka mace sar iznin Allah zaka samu shi Allah ya samu dace assalamu alaikum mallan Allah ya kara wa mallan lafiya tare da al'umar musulmi amin mallan tambaya ta dan Allah mallan a sallar tasbihi akwai wata addu'ar da ake bance wanda ake yi a cikin sallar tasbihi wallahi ban sani ba tambaya ta biyu malam dan Allah menene fassarar wannan addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kana cewa babu abun bautawa da gaskiya sai kai subhanaka sarkiya tabbatar maka inni kuntu minaz zalimin lalle na kasance cikin masu zaluntar kawunan su wanda idan kai kuskure Allah ya kama ka ko kana jin tsoron kar ya kama ka sai ka yawaita fadin wannan addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an ce ita ce annabi dauda annabi yunus ya fada Allah ya tsare ta shi daga cikin cikin kifi dan haka ba wani kunci da zaka fada na rayuwa ka dinzuci wannan addu'ar face Allah madaukakin sarki ya baka mafita Allah ka ba mu fita cikin al'amuran mallan hadisin da yake magana akan kaunar dan uwa to mallan idan mace ce ma zaka iya gaya mata amin babul aula ko ba a san yarinya saboda addini kuma yake huruhe wani aure take sai dama kana san ai kana san yarinya saboda addini ka je ka gaya mahaifinta ka ce wallahi alhaji wani ko malam wani karka da ta sufanci da addini mai zuwa makaranta mai kaza ina san ta wallahi dan saboda tana da addini in za a min izini a bani dama na aure ta da baban ya baka dama ku je da kai hira da ka je kun tattauna ka ce wallahi ina san ki ne dan Allah saboda addini za ki aure ni in ka amince shikenan sai a ci gaba da soyayya dan Allah Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin